sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 31.49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu a kan tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 4 ga watan Satumba shekara ta 2018. Safin ku ji abin da muke tafa da shi tsakanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Syria da Russia da kuma Iran cewa a kullum suka kai hari kan tungar 'yan tawayen Syria. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi kokarin sama ma kasar ta fagen cinikayya yayin ziyarar ta a Afirka makon jiya. Sannan a kasar Turkiya, tsadar kaya ta sake karuwa da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta.
Kanan labaran kenan. Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta dauki matakin inganta tsarin ciyar da yara da abinci a makarantun gwamnati bisa dalilin cewa
wanda muka ji cewa ana ba yara abinci a takarda, akan nuna mana bidiyo cewa yaran na ana ciyar da su takarda. Mun yi magana mun ta da delegation, an zo an dudduba kuma muka ce ya kamata a daina.
Muna kuma da rahoto kan ziyarar aiki da babban hafsan rundunar sojan Afirka ta Kudu ke yi a Najeriya. Sai kuma shirin tsakamin yana Aliyu Mustapha Sokoto. Ko yau ina shirin ya da zango?
Yau a jihar Sokoto za mu jira.
Ni ga na ra'ayi butulci na yi ma in Sokoto. Saboda ba da yawon in Sokoto ya koma PDP ba.
Dukkanin gaskiya nasara tana ga mai girma Right Honorable Aminu Ziri Tambol.
Sokotawa za su zaɓa ma kansu? Ai kowa yana da kasu ƙuri'a ce. Kuma katin ƙuri'an nan shi ne 'yanci ne.
To sai ku kasance tare da mu amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Syria da Russia da kuma Iran a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa a kul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinkai ta wajen kai hari kan lardin Idlib da ke hannun 'yan tawayen Syria. Tun da farko a jiya Litini din, Iran ta nuna goyon bayanta ga wani shirin da Syria ke yi na kai harin sake kwato yanki ɗaya tilo da ya rage a hannun 'yan tawayen, tana mai cewa ya kamata a kakkaɓe waɗanda ta kira 'yan ta'adda daga yankin Idlib na arewa maso yammacin Siriyar. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce ya je Dimashku jiya Litini don ganawa da takwaran aikinsa da kuma shugaba Bashar al-Assad akan wannan batun. A halin da ake ciki kuma, mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ke so ya zama babban alkalin kotun kolin Amurka, alkalin kotun tarayya Brett Kavanaugh, na iya fuskantar tambayoyi masu tsanani kan batutuwa daban-daban a yayin tantance shi a majalisar dattawa a yau ɗin nan Talata, ciki har da matsayinsa kan batun zubar da ciki da batun luwaɗi da kuma ikon shugaban ƙasa. Prime Minister Burtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin ziyarar ta Afirka makon jiya. To amma raye-raye na kyautata cuɗanya da May ta yi a Afirka ba su yi rinjaye bisa babban abin da ya kai ta Afirkar ba, wanda shi ne kulla dangantakar cinikayya tsakanin Afirka da Burtaniya bayan Burtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai. May ta yi alkawarin tallafa ma kasuwannin Afirka da dala biliyan 5, sannan ta yi alkawarin cewa kasar ta za ta zarce Amurka ta zama kasar da ta fi saka jari a Afirka daga cikin kasashe 7 mafiya karfin tattalin arziki. Cheta Nwanze, wani jami'in nazari a cibiyar bincike ta SBM da ke Lagos, ya ce Burtaniya na faɗi tashin ganin ta samu abokan cinikayya ne. Wannan ko na faruwa ne saboda tsarin ficewar Burtaniya daga kungiyar EU wato Brexit baya gudana kamar yadda aka zata tun farko, in ji Nwanze. Ita ma shugabar Jamus Angela Merkel kwanan nan ta gaziya Afirkar, inda ta yada zango a Senegal da Najeriya da kuma Ghana, inda ita ma ta yi ta neman alfanu ga tattalin arzikin kasar ta. Cikin shekaru tara a jere, kasar China ce ta kasance kasa mafi cinikayya da nahiyar Afirka, kuma Burtaniya da Jamus suna fada jan aiki. Muddin murinsu shi ne su cimma China a Afirka. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A kasar Turkiya, tsadar kaya ta karu da kashi 18% a watan Agusta, wanda shine karon farko da tsadar ta kai haka cikin shekaru 15. Hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kudin Turkiya ta lira, faduwar da ta kai kashi 20% cikin makonni da suka gabata. Karuwar tsadar kaya da kuma faduwar darajar kudi na janyo fargabar yuwar kasar ta Turkiya na gab da fadawa cikin matsalar tattalin arziki. A wani bayani na shafin sa na internet, babban bankin kasar Turkiya ya sha alwashin daukar matakan da suka wajaba da kuma sake tsarin harkokin kudin kasar a taron da za a yi ranar 13 ga watan Satumba, lokacin da za a tattauna kan tsarin riba. Alƙalumar tsadar kaya na baya-bayan nan sun nuna cewa lira ta dan farfado. Masu zuba jari na ƙasa da ƙasa sun soki babban bankin ƙasar saboda kasa tashi haikan ya ƙara kuɗin ruwa da kuma kare darajar kuɗin ƙasar. Ana zargin katsalandan ɗin shugaba Tayyip Erdogan na daga cikin matsalolin da suka sa bankin ya kasa ɗaukar matakan da suka dace. Kasar Venezuela na zargin Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wasu ƙasashen da ta kira su abokan gaba da ƙarin gishiri a adadin mutanen da ke arcewa daga ƙasar, da cewa ƙoƙari suke yi su fake da hakan don su mamaye ƙasar. Akwai wani yunkuri na maida ƙaurar da aka saba yi na yau da kullum ya zama wani abu ko ta zama wani abu na matsalar jinƙai, saboda duniya ta fake da hakan ta shigo mana cikin ƙasar Venezuela, a cewar mataimakiyar shugaban ƙasa Delcy Rodriguez a jiya Litini. Ta ƙara da cewa ba za mu yarda ba. Rodriguez ta ce gwamnatin ƙasar ta miƙa kokenta ga sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, da cewa wasu ɗaiɗaikun jami'an majalisar na sa ana ƙara ganin munin halin da ake ciki a Venezuela, amma ta bata fayyace ko su waye ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce 'yan Venezuela kimanin miliyan 1.5 ne suka arce daga kasar tun daga shekara 2015, lokacin da tattalin arzikin kasar ta ya fara taɓarɓarewa kuma aka shiga tsadar kaya, abinda ka iya haifar da ƙarancin abinci da kuma kayan masarufi.
Labaran duniya kenan, kuka saurara Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto. To madalla, bari mu bude taskar hotunan namu a birnin tarayya Abuja, inda babban hafsan Afirka ta Kudu yake ziyara aiki, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Airborne Africa ana
babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya kenan, Lieutenant General Tukur Buratai, yayin da yake marabana ne da takwaransa na Afirka ta Kudu, Lieutenant General Lindley Yam, wanda hali yanzu ya fara ziyarar aiki a Najeriya. Ya ce sojojin Najeriya sun taka rawa a atisayen da rundunar sojin Afirka ta Kudu ta shirya, da ma wasu da cibiyoyin ƙasa da ƙasa suka tsara a baya, kamar atisayen Exercise Amani Africa da Exercise Airborne Africa. Sojojinmu za su kuma ci gaba da taka rawa wajen ire-iren waɗannan atisaye don su fahimci kansu sosai da zumar shawo kan matsalar tsaro da ke addabar wannan nahiya. General Tukur Buratai kazalika ya kuma taɓo batun haɗin kai wajen aiki tare kan musayar bayanan sirri, wanda ya ce zai taimaka wa rundunonin sojojin biyu.
I'm sure we will collaborate very closely in this respect.
sannan ya ce taron kwamitin tsaro na Najeriya da Afirka ta Kudu da za a fara cikin wannan mako wani ƙarin tabbaci ne na irin kyakkyawar alaƙar tsaro da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu. Tunda farko cikin nasa jawabin babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojin Afirka ta Kudu Lieutenant General Lindley Iyam ya yi tilawar irin tsatsawar soji da ke tsakanin Najeriya da ƙasarsa ne inda ya ce Afirka ta Kudun ta amfana sosai bisa irin tallafin da Najeriya ta yi wa ƙasarsa musamman ta hannun kungiyar haɗin kan Afirka ta OAU a wancan lokaci. Duba da yanzu Afirka ta Kudu ta ɗara Najeriya ƙarfin soji ko Najeriya ka yi amfana daga gare ta? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne.
Rundunar sojar Afirka ta Kudu a nahiyar Afirka dai babu kusan sojar da kai ta makamai da kuma kimiyyar take da shi da kuma fasaha na kirkiro makamai nan kulla dangantaka mai amfani wadda za ta iya taimaka ma kamfanuka da muke da shi na yadda za a bunkasa su mu ringa kirkiro namu makaman a cikin gida. Duk bangare na biyu horo na yaki wanda ainihin soja ke yi ita rundunar sojar Afirka ta Kudu ta shahara sosai a duniya mai yiwuwa kila za su iya taimaka ma sojojin mu horo na yaƙi irin wannan na sarki da kuma da ta'addanci.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
So, mai baiwa shugaban Najeriya shawarwari kan harkokin yaƙi da fatara tsakanin 'yan ƙasar Hajiya Maryam Uwais ta ce za su ɗauki matakan gyara dangane da batun zubawa ɗalibai abinci akan takarda ƙarƙashin tsarin ciyarwa na gwamnatin tarayya wanda ofishin take aiwatarwa. Ofishin ya ɗauki wannan matakin ne biyo bayan ziyarar da muryar Amurka ta kai wasu makarantu da ke cin gajiyar shirin a Kano inda aka tara ana raba wa yara abinci a takarda. Sai dai a zantawa da wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kori, Hajiya Maryam ta danganta laifin akan gwamnatin jihar Kano.
Wanda muka ji cewa ana ba yara abinci a takarda, aka nuna mana bidiyo cewa yaran na ana ciyar da su takarda. Mun yi magana mun ta da delegation an zo an dudduba kuma muka ce ya kamata a daina su sun yi mu kudin mu na ciyarwa ne. Gwamnatin jiha ita ta kamata ta ba su inda koko a ce da su su taho da kwanukan su daga gida inda za a sa musu abinci. To haka bai faru ba. Shi yasa muka zo muka samu lokacin deputy governor ne yake kan maganan nan. Yace mana ba za a kuma ba za a rarraba musu inda za su iya sa abinci. Dan ba komai bane za mu yi daga federal mu abinda muke yi mu ba da kuɗi wurin matan da suke ciyar da su sai kuma mu gaya musu dole su ciyar da su abincin da zai ishe su kuma ya taimake su wurin karatu.
Ku buke ba da kwantiragin waɗannan sha'anin ciyarwa dama bai daga cikin sharuɗa batun yanayin abu mazubi mai tsafta da makamantansu
a baya ciki ba ma da sai dai yanzu ne da muka gani yanzu 2018 a budget din mun bayar cewa ya kamata a sa amma wancan budget din babu. Mu mun dauka duka kowace jiha za ta bayar da ta taimakawa na ta kuma kamar su Borno kamar su Osun su suna bayarwa ma kawai a makarantu suna bada wayannan inda yara za su ci abinci amma Kano sai ba su bayar ba.
Kusan shekara biyu da kirkiro shirin nan na ciyarwa amma har yanzu bai karaɗe lardin Arewa ba. Me ke faruwa?
Wani ne bai karaɗe ba muna
bauchi. Ma'ana jihohin Arewa 19 duka kuna yin wannan ciyarwa?
Muna Jigawa, muna Kano, muna Katsina, muna Zamfara. Muna state ko jiha muna dole sai su san shari'a. Muna gaya musu ga abinda muke son ku yi ku zaɓi matan da aka yarda da su masu tsafta kusa da makarantun mu za mu shigo mai training din su kuma duka sai sun bude inda za a sa musu kuɗi don kuɗi direct muke biyan su ba ma biyan kowa ya ba su.
To ga waɗancan matsaloli da aka ambata a baya yanzu an kusa koma hutu na makarantu musamman a Kano da sauran jihohi da ke nan Arewa. Kaman Hajiya Maryam na cewa za a ga sauyi kenan akan batun ciyarwa nan?
Za a ga sauyi insha Allah kuma akwai wasu sababbin state ma da za su shigo. Za mu soma Sokoto da bai soma ba amma Sokoto za su soma yanzu. Dama muna jiran su ne sai sun kai da Sokoto kwata da Yobe su muke jira a arewa.
An yi korafi lokacin da aka taro kawo tsarin empawa na farko mutum 5,000 ne aka ce sun samu a Kano misali.
Saboda mutane da yawa ba su gane cewa abin nan zai ba. Mutane sun dauka ƙarya muke.
Na haka ce nan ba ku yi sensitization ba, ba ku wada kansu.
An yi publicity mun ga kamar yadda yake Bala yake garin nan. Haka muke da wata Aisha a lokacin a Kano. Muka ce su sanar da mutane. Bauchi ai mun dauki fiye da 5,000. Saboda shi gwamnan Bauchi ya tada mutane ya ce ku tashi a tsaye ai abin nan. Na ga gwamnoni na yi meeting da su so nawa ba ai ba, amma na biyin nan da muka san cewa an ce 5,000 a Kano, yanzu ai 13,000 aka dauka a Kano.
Ya daidai da alƙaliman Kano na mutum 10,000,000?
A'a, mun yi tapping kowanne, mun ce kada mu wuce 18,000 a kowane state. Saboda haka da Kano da Lagos su ne duk suka fi samu, don saura ma su samu.
Hajiya Maryam West mai baiwa shugaban Najeriya shawarwari kan harkokin yaƙi da fatara tsakanin 'yan ƙasa Hiransu da wakilin Muhammad Ibrahim Kwari. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1:26 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati, Aminu waziri tambuwal gwamnan jihar Sokoto yana zaune ne, duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi Sanata Aliyu Magatakar da Wamo. Daka suke shigewa su yi abin su, a hito da shi yayi muna dadi, bai muna dadi ba mu karba. Har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar Sokoto, mai girma gwamnati tashi yayi ya je gidan Sanata Aliyu Magatakar da Wamo. Aminu waziri shi a sakatare shi ya dauki biro Magatakar da nace mai sawa ne.
Amma abin da ke maki shin wai jam'iyyar PDP ta aishe su, amma magana kika har yanzu har gobe bangalo ga min guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an hada ɗan PDP ta kwarai original da su sun ka taho jefa an ka ce an hadi an abu guda.
Jama'a muna fatan mun same ku lami lafiya wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. To kamar yadda aka ji a dandanan yau a jihar Sokoto za mu jira.
Sunana Ismail Bashir.
Ni ga na ra'ayi butulci na yi ma'in Sokoto, saboda ba da yawon 'yan Sokoto ya koma PDP ba, kuma ra'ayin kai ne na yasa ya koma PDP. Sokotawa za su zaɓa ma kansu, ai kowa yana da kashin ƙuri'a te, kuma katin ƙuri'an nan shi ne 'yanci ne. Kaga tunda haya musu abin da ba su so sosai da za su yi, sai su yi amfani da katin su su zaɓa ma kansu abin da su.
Sunana Umar Abdulrahman mai akwai. To a dukkanin gaskiya nasara tana ga mai girma Right Honorable Aminu Waziri Tambol, saboda duk inda ka shiga nan cikin garin kalle ka kusuwa lungu-lungu kana ganin posta ta yi, kuma jama'a ta yi, duk inda kake kana ganin sunan sun fi na sanata mai ci yanzu. Abinda muke ji shi mai girma sanata mai ci ya ci amanin mai girma gwamna wanda ke ci yanzu, don haka shi yanzu ta kai su da har ya samu suka samu matsala suka raba gari tsakaninsu.
A cikin makon jiya ne gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal Mutawallan Sokoton ya je karɓi takardar shaidar bayyana bukatarsa ta neman izinin sabon jam'iyyarsa ta PDP ta bar shi ya je ya tsaya mata takarar shugabancin Najeriya a zaben baɗi na shekarar 2019 idan Allah ya kai mu. Hakan ta faru ne bayan da bisa ga dukkan alamu dangantakar shi da tsohon babban dan majalisar dattawa na Sokoton wato Aliyu Magatakar da Wamo Kosankin Yamma ta lalace har kowa ya kama gabansa. Aliyu ya ci gaba da zaman sa a APC, Aminu kuma ya canja sheka. To rabuwar tasu har ila yau ta janyo wargajiyar ita gwamnatin jihar ta Sokoto, inda shi gwamnan ne yanzu Aminu Waziri Tambuwal ya sauke dukkan kwamishinoninsa da mashawartansa da muƙarabansa kuma hata yin majalisar dokokin wannan jihar din suka rabe wasu suna tare da motawalli wasu kuma na can tare da sarkin yamma haka abin yake kuwa tsakanin sauran magoya bayan su dake sauran sassan jihar Sokoton to ma ba nan cikin babban birnin jihar ba kansa to akan haka ne muka juya akalar shi wannan shirin na tsaka mawuya ne zuwa jihar tamu inda kuma wakilin mu a can Sokoto din Murtala Faruku Sanyina ya zaunar da fitattun yan siyasa guda biyu waɗanda dukansu yan majalisun dokoki ne da ya dan majalisar dokokin jihar ne a yanzu wato honorable Saniya Alhaji Yakubu na biyun kuma tsohon dan majalisar wakilan tarayya ne honorable Sha'abu Gwanda Gobar bari mu fara sauraron muhawar tasu ne daga kan tarukan gangamin jama'a da shi Gona Aminu Waziri da Tambol da kuma gatakarda suka shirya can kwanakin baya wai da zaman nuna kowaye a cikin sayan mallaki siyasar Sokotawa
sai mu je ga maganan shin wai a duk wannan cece kucin da ake shin duk waɗannan matsalolin da ake ambata musamman a nan matakin jiha shin ina ne wannan matsala take shin waye yake tafiyar da gwamnati waye yake yanke hukunci ne da har aka samu waɗannan matsalolin bari mu fara da honorable Gwanda
to abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati honorable Sani ya sani ni na sani duka Aminu Waziri Tambuwal gwamnan jihar Sokoto yana zaune ne duk abin da zai sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi Sanata Aliyu Magatakardawa Mako duk abin da za su yi daka suke shigewa su yi abin su a hito da shi yayi muna dadi bai muna dadi ba mu karba wannan shi abin da yake faruwa har ta kai wurin tsara commissiononi a jihar Sokoto mai girma gwamnati tashi yayi ya je gidan Sanata Aliyu Magatakardawa Mako da shi da Sahabi Isa Gada da Mutari Mai Gona da Ahmed Aliyu da shi magatakarda Aminu Waziri shi a sakatare shi ya doki biro magatakarda nace mai sawa ne har sai da ya sa nashi mutum 19 aka bar gwamna da mai commissioner 4 sannan kaga Aminu Waziri ya yi ta wannan biyayya ne da wannan da'a ga magatakarda saboda inda aka fito da an yi zabe zaka ga kowace jiha tsakanin tsohon gwamna da sabo ana ta fada sannan abinda duke faruwa Sani mun kai wani munzili wanda Aminu ya shiga wani tarko na tsohon gwamna domin shi dai sai shi magatakarda sun ka san abinda abinda ka tafi kanka ka ce mai shi sun san abinda a cikin kudin handin over nasu kana ji ko ba da dadewa ba abu guda nake da shi honorable Sani gashi nan na IPP ga yanan tare da ni independent power wanda muke da ita Sokoto wanda Aliyu Magatakarda ya fara ina zuwa
abinda annan Sha'abu magana ka zaka kawo kuma daga kayan gare bari abin zamu togare ta yanzu honorable Sani kaji zargin da yana cewa tsohon gwamna Aliyu Magatakarda wa muku yazo yayi kaka gida kusan shi yake ta hidda al'amuran jiha wannan yasa watakila aka ta fuskantar matsaloli me zaka ce akan wannan
ni na mamakin wannan magatakarda ga baki shi honorable Gwanda Gobe saboda sanin kowa ne mutum ne wanda ya wakilci jama'a shekaru a matakin tarayya a matakin kasa kuma in duk abun tsanka zo an kai babu wanda ya toye blame ne cewa yayi aiki ko bai yi aiki ko ko wani asali amma ina mamaki ba tsayin shugaba wanda ake ganin yana yiwuwa ba abin mamaki bane gobe a waye gari shi abin gwamnati zama gwamnatin Sokoto shin shi ma in Allah ya bashi wannan zakwa zai ce wai in bai aiki bai ce wani sace aiki wannan ban shi ko idoka ce akwai wata hujja da zai faɗi gaban jama'ar jihar Sokoto ko gaban Allah da ya zabe shi an kai sa aka zabe shi ya rantsi da alƙawarin cewa zai mutane aiki ni ina mamaki sannan ina son ka hain ci gaba
ya ce ya hain gaba
ina mamaki ba magana biyayya ga wani
biyayya ne an arid kuɗin jihar an ci bashi a jihar Sokoto
yanzu kace ga ya kai mu yi hakuri za a yi aikin ci gaba
yanzu ne
amma ni ban san wai akwai zajjaya ba
kai biyayya ni ko mai girma gwamnati ba shi ba bari ka ji yanda Allah ya halicce
ka duk da Sokoto
da jira wannan gwanda da ka ga wannan ba shi lokaci ya gama horo
ya ya kamata ka ba lokaci ai ka fani ka fada rasu a ne ka san da kana fada shi ne ka fada in fada
in ka ce babu da'a tsakanin magatakarda da Aminu Waziri Tambuwal
ni ban yi magana tsaka a tsakanin magatakarda ba
ina zuwa kai
in babu wata doka
kai makanka adalci
ko ta musulunci ko ta konstitution wanda wata ce
karka akwai wanda gwanda bare honorable Sani yayi magana
ka ce an
akwai doka ta ce karamta shi tashin hankali idan dai ba ta shaka ne zama dole ba
to haka shi
ni aka take
haka shi ma Aminu Waziri
to Aminu so yayi shaka hankali
wallahi yayi aiki don yayi aiki
rashin aiki shaka hankali
a wurin ka dai constituency
kana magana kana magana wuri
an sa an jawo maka wuta
kana magana wuri na
yanzu Honorable Gonda ka dauko magana
ba gona gudu bane
kudi tana cikin inda aka taimaka ma
costo ya kamata a taimaka musu
kana ni a wuri na sai da muka shekara
ta baki ba mu da wuta ina zuwa a tabon bane sai da su gura a taimaka kaman binni
Honorable Gonda
da transformo mi aka sa muna a cikin karbar hukumar mulki ta sabon birni
bani jayayya akan wannan ba
ni
bani jayayya akan wannan ba ni abin da ke jayayya
Honorable Gonda akwai abin da ka fara magana akan shi ka fara magana akan
an ta gudu ai aiki mutuna bai magana ba
na'am
ina yadda anti ai yake gudu kai abin da ni nake magana akai ko nake kwarai akai na yadda anti ai yake gudu kai a tai awa sauran kana hukumar aiki a zo awa tareta a zo awa sabon binni a zo awa isa awa kebe yanzu abin da ke faruwa mun samu yanzu kwarai jiya ruwa ake yanzu haka ruwa ake yaka yanzu haka
wakilin kebe
an samu tsaro a
inda
an samu a kebe an samu a sokoto
mun sun san abin da akai
yanzu magana da nake maka babu wani wanda zaka izo ka ce ma ga abin da ya faru ma sai ta same ka ko wani emergency same ka dan babu kowa sauran ka haka ake gwamnati
Honorable Sani
babu wanda zuwalanka wannan mutanen kidan su cikin musiya gidajen su da me duk su roshi ba wanda yazo ni a jarida bangare ko a jarida ba ko a gidan radio ko a gidan television wanda yazo ce a barin jihar Sokoto a aiko shi da to jaganta musu ko dan ban gani bane a jarida eh akwai wanda yayi ku yanda da ku sai faɗa mana
ko kuma shi ne gonda gobe ne sai
ba gonda gobe sai faɗa yan san wanda ti
Honorable Sani
ko wani abu jaha ko ilta ba Saudiya ba
kana ji ko Honorable Sani maganan an dauki mutane ko wasu sun tafi Saudiya ka sani kana cikin waɗanda kai ma an baka irin wannan kujera
to me yasa kake sukutu
ina zuwa
me yasa kake sukutu
kai akwai wanda ka sa sannan baka mai da kujeran nan ba kace ba ka so
amma
kai da kake zuwa kana son
amba sani Yakubu
amba sani Yakubu irin wannan kujera wanda kake zargi kaga kana son kai wasa da hankalin mutane
ba mu sai sani ba hankali
kai kace more abin kuma kai ka bata shi
ba magana wasan hankali
kai ka cin more abin nan kai ka bata shi sannan abin da na anka
aloka an ba sani Yakubu
abin da na anka aloka a Sokoto tun lokacin gwamnatin baga taka da ana baka irin wannan
ni
yanzu ana baka ba abin da aka canzawa hasali ma yanzu abin da aka yi maka na maza akka da kai kanka ba a taba yi maka shi ba can baya kai ka taba hada mini wannan
ina ga maka ni ina
ga ka taba karuwa ba cikin wannan lokaci
ina ga maka
hada mini
idan gwamnati
ta so ko sai ta karuwa kai dai
gwamnati ta so
sannan magana mutane ake da kan da inda aka yi ambaliya
kana ji bari ka haiko
bari amma
bari in magana kai mutum ka bari in haiko
yanzu ku tsaya yanzu
ina magana ina zake magana
wannan magana tana dauka lokaci mai tsawo yanzu honorable Honorable Gonda Gobir yanzu mu dawo ka fara magana akan independent power project ma'ana samar da sha'anin wutar lantarki menene kake so ka faɗa akan shi
to gaishe ku to wannan shimfiɗa ce kawai kuma somantabi na tana abubuwan da wannan muhawara za ta tabo a nan gaba saboda haka muna fatan za ku kasance tare da mu rana wata yau domin ji inda aka dosa zai bari mu gode su bakin namu Honorable Sani Alhaji Yakubu da kuma Honorable Sha'abu Gonda Gobir kana da shi wakilin namu musamman wato Muntala Farukun Sanyin nan wanda ya shirya ya kuma ja haka da rubu hawa da tasu a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwatan a nan Washington DC mun ba ku lafiya
to a gaida na Sokoto da tawagar sakafin mu karkare ga takaitattun labarai
To a takeice shugaban Amurka Donald Trump ya gargadi kasashen Syria da Russia da kuma Iran a wani sakon da ya tura ta kafar Twitter jiya Litini cewa akul suka yi abin da ya kira babban kuskuren da ka iya haddasa matsalar jinkai ta wajen kai hari kan lardin Idlib dake hannun yan tawayen Syria. Firaministan Burtaniya Theresa May ta yi abin kallo yayin ziyarar ta Afirka a makon jiya. To amma raye-raye na kyautata cutaniya da me ta yi ta yi a Afirka basirin jayi abinda ya kai ta Afirka din ba wanda shine kulla dangantakar cinikayya tsakanin Afirka da Burtaniya bayan Burtaniya ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a kasar Turkiya tsadar kaya ta karu da kashi 18 cikin 100 a watan Agusta wanda shine karon farko da tsadar ta kai haka cikin shekaru 15 hakan kuwa ya biyo bayan faduwar darajar takardar kudin Turkiya ta lira faduwar da ta kai kashi 20 cikin 100 cikin makonnin da suka gabata Kasar Venezuela na zargin Majalisar Dinkin Duniya da kuma wasu kasashen da ta kira abokan gaba da ƙarin gishiri a adadin mutanen da ke arcewa daga kasar.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan sa 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hatsi. Kafin mu sallama bari mu ka gaisuwa ta Aziya ga Malam Ismaila Bataka Zaria saboda rasuwar matarsa Hajiya Aisha wadda ta rasu a daren jiya za a kuma yi jana'izar ta yau da karfe 10:11 na safe a garin Zaria sai kuma ta'aziya ga iyalan gidan Masta Garba a Kumasi na rasuwar Hajiya Hausatu Masta Garba da ta rasu jiya da yamma ita ma za a yi jana'izar ta yau da karfe 2 na rana a Kumasi Allah ji kan mamata mu kuma kyautata na mu karshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Ibrahim Akan da Garba da ita ne gabatar da shirin alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.